Gamariya Amerika a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Da masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, za su iya samun mu a tashar VOA Africa ta mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya samun mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe yana yada zango ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, tare da wakiliyar mu a can Sukayya Basha, wacce zan mika wa ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin gaban tattaunawar da muka yi a makon da ya gabata, wato ranar Litinin kenan, inda muka tattauna kan a matsayin ka na ɗa namiji wani irin abubuwa ne wacce mace budurwarka kenan take maka wanda baya burge ka, inda muka samu wato ra'ayoyi daban-daban daga wato a cikin zauren namu, daga matasan da muka hada a cikin zauren, kama daga mazan har matan, kowa dai da kallon nashi abubuwan da yake fadi. To a yau dai zamu dora akan inda muka dakata, inda yau zamu maida hankali kan to tunda dai abubuwan da mata suke yi domin ya burge maza baya burge su. Masu sauraro ko in ce matashin da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin, me budurwarka za ta yi domin ta burge ka? Sannan kuma za mu leka fagen hira da mawaki da kuma fagen kwalama, wato makulashe kenan, mu ji ne bakuwar mu za ta girka mana a yau. Masu sauraro, ku biyo mu don jin yadda muhawara zai kasance a yau tare da ni, Rukayya Basha. Kamar dai yanda muka yi dai a makon da ya gabata, bakin namu da suke cikin zauren namu sun hada da Muhammad Sani Captain, sai Ahmad London Boy da dan Usman da Sakina, sai kuma Khadija.
Sai kada ku manta cewa maudu'in mu shine me ya mace take ma ɗa namiji domin ta burge shi, amma shi namijin baya burge shi. Yanzu tunda kowa ya faɗi abinda mace take ba ta burge shi, me za ta yi domin ta burge ka?
Am normal akwai abubuwan da mace za ta yi sosai da burge ka.
Kamar da me kenan?
Like seriously, ni kin ga ina da wani abu, ni idan ina soyayya da mace daya, ina iya hakura na tsaya da ita kadai din nan Allah, ba tare da ina yin soyayya da wata ba. Duk wacce zaki ga nayi magana da ita to ba budurwata bace, kuma zan iya posting din budurwata, duk wani social media handle nawa zan iya posting din shi, ba ruwana da ina da followers da yawa zan iya nuna ta, saboda kawai na san ita kadai din nan nake mu'amala da ita a matsayin budurwata. So ni gaskiya ina so in ga mace wacce za ta iya tsayawa akan da kai kadai take soyayya. Ni duk duniya in dai mace za ta yi wannan, to ni zan tsaya da ita kadai din nan, ni ma ba za ta taba samu.
To amma baka ganin in dai har kana son mace ta tsaya maka haka, ka nuna kana son ta kuma kai kadai take so, dole sai kai mata kyautatawa a cikin al'amari.
Eh, akwai kyautatawa da za ka yi mata ai da dama, wanda ba shi lalle ka sai abu ka bata ko ka bata kuɗi ba, wanda za ta ji daɗin shi.
To amma ta gefen kyauta da bada kuɗin ma ai yana taimaka su
ne. Ma ana yi ai ba wai an ce lalle ba za ka yi ba, amma in kayin ma ya zama na akwai yanda kake yi, saboda sometimes irin yawan bayarwa kuma yana zuwa ya zama problem, kin gane? Saboda akwai wacce in ka riga ka saban mata da hakan, ita ba za ta fahimci babu ba, kuma lokacin da baka da shi za ka ga kawai baka so
kai, ko da aure ya shiga tsakanin
ku, kuma ko aure ne nan ya tashi ka zo ka kai wannan,
ka saba kashe mata, in ka saba kashe mata tun aure, ko da ka aure ta,
mace fa da yawa ko in ce wasu matan ba su san babu ba. A duk lokacin da ka saba mace da abu, to wannan abun fa shi zaka continue da shi. Yawan ka saba ko da ma aurace ne irin magidanta ka saba ba ta 2,500 kudin ce bane randa baka da shi ka ba ta 3,000 sai fa ta tambaye ka dalilin me yasa zaka ba ta 3,000. To tun a waje kamata ka fara gyarawa kafin a shigo cikin gida, tun a waje kamata ka gyara kafin a shiga gida.
Malam Sani kenan. Tun a waje in ka fara bata ba za ta fahimta ba, wai gaya maka ka kai auren ne ka gani.
Amma ko da ban yi aure na gani ba, ina ganin rayuwar ma'aurata kuma ina ganin abubuwan da ke faruwa tsakanin
mu. Ai ba kowace mace ba, sai kai dan dinga rabawa ka gane.
Ai idan kin ji sakona cewa nayi wasu matan da dama.
Oke.
Kuma zai za a iya samun irin suwajiya sakina a cikin su.
To mun same mu masani, amma ba haka ne muke ba, Allah ya sani.
To ga ke wasu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda muke tattaunawa da matasa maza da mata kan maudu'in cewa shin a matsayinki na ƴa mace wasu irin abubuwa kike domin ki burge saurayinki, amma shi kuma kwata-kwata waɗannan abubuwan ba sa burge shi gaba ɗaya. Inda a cikin zauren na mun samu Aji Ahmad da ya ce shi fa kwalliya, Aji Fani ya ce shi kuma kuɗi din mace za ta bashi kuɗi to ta gama da shi. Shi kuma Alhaji dan Usman ma dai gashi nan dai tsakatsaki kamar dai baya son magana da shi da malama ta ita, inda ita kuma malama Sakina ta ce to fa akwai abubuwa da dama da matasa maza suke wa ƴan mata wanda baya dacewa. To yanzu dai gaba ɗaya a matsayin ku na matasa, wani kira ce Sakina in na dawo kanki, wani kira zaki wa matasa maza samarin zamani saboda su san cewa fa mace in tana son ka, tana son ka tsakani da Allah ne ba tare da abin hannunka ba.
To ni dai kiran da zan ma matasan yanzu shine su riƙa fahimta a koda yaushe, dan mace ta kyautata musu ta musu abu, akwai wani abun da zaka yi saboda kana ganin yes idan nayi wannan zai burge wannan. Kamar a misali zaka ji wasu suna cewa my darling my sweet, so da yawa na sha gani wannan ba labari bane. Akwai wani a makwabcinmu sannan yana kusa da mu haka, sometimes akwai wata yarinya ne take son shi, bai yawan kiranta ba, takan kira shi akai-akai ta ji a'a ya kake, ya aiki, ya kowa da kowa. Yana gama kiranta zaka ji ya ce she giya yar wahala ka bi ta takura mu, ita ba ana ta so take ta burge ka fa, ta nuna maka kulawa fa, amma kai ka ce she giya yar wahala har kana recording kana nuna ma mutane ga fa irin to shin hakan ya dace? Ni bi hana yanda ake nuna musu kulawa su ma su dinga kwatanta irin wannan suna nuna ma mata kulawa, hakan zai ƙara danƙon soyayya yasa ba za ma ta ji kwaɗayin kula wani can a wajen ba bayan kai.
Matasa a ce wannan zuwa kun ji abin da malama Sakina ta faɗi, me za ku dora a matsayin ka na damiji namiji, wani irin shawara za ka ba wa 'ya'ya mata kai?
Gaskiya shawaran da zan ba ma 'yan mata a yanzu shine kamar yanda Sakina ta faɗa, yace idan yarinyar ta kira shi sai sun gama waya ya kashe ya ce yar wahala, to haka su ma fa matan kar ta manta, akwai da yawa wanda sai ka kira su yes tana za ta nuna maka ba tana son ka, amma a zuciyarta ba ta son ka, sai ka kira ta ka gama duk wani wahalan da zaka yi akan ta, kai kana tunanin kayi ne don ka dinga burge ta, ka kula da ita kana ganin ai ka burge ta, duk fa ko a ɗauka yi ka zo yi kana kuna rabuwa ce ɗan wahala. Ko daga gida ma akwai wanda su da dama za su iya cewa an an cewa ya zo wajen ki ta ce wani dan wahala.
To kai dan Usman, me yasa matasa maza suke kiran matasa mata ƴan wahala, su ma matasa mata suke kiran matasa maza ƴan wahala?
Wannan dai rashin ma'ana tunanin kamar rashin fahimtar juna ne da kuma wasu irin ababen da ke faruwa da sauransu. Wannan ya faru ai dan namiji yana iya zuwa gun da mace ne kuma yaudara ka kira ta ta ce ka zo kofan gida, sai ka zo kofan gida ka gama duk maganar da za ka yi ba za su ce maka
uffan
ba, sai dai ta ce maka mabaci take yi.
Na ga ka bar Ahmad yana da abun faɗi.
In ka tafi kuma za ta yi kiranka, in kuna waya lahiya kalau, wani kuma sai ya zo da sunanka ya zo ya kira ka kuma sannan ta fito.
To Ahmad fa me za ka
irin haka kuma yana faruwa dangance da
normal kin ga ni gaskiya ni yanzu kawai ni dai ba maganan kuɗi ba, ni yanzu guda ba ma an ba ta da kuɗi wallahi ba mu soyayya ba.
To kai me yasa ba za ka ba da kuɗi ba, sai dai ita budurwa ta ba ta kuɗi?
Ni ba an ba da kuɗi na ba
sabida min
kawai ni dai kudina ne amma naka namu ne.
Ba yanda za a ce kudin ya mace shine kudin ku amma kai da namiji ya zama kudin ka kudin ka ne.
In gane idan na samu wacce take da kudin tana dan kashe mana kudi so sometimes ni ma zan dinga dan kokari ina yage koda 3000 sai ni ma ina siya mana.
To amma baka ganin cewa kai ne da namiji da ya kamata kai komai?
Eh akwai matan da ya kamata a ce ni zan musu komai din akwai kuma wadanda su za su yi mana. Ai shi yasa nace miki in zan yi soyayya ba sai na samu mai.
To
yawa.
In ba kudi ba soyayya.
In ba kudi ba soyayya da kudin sun kare sai mai breakup.
To wannan kudayi kenan da yaudara.
Ana yadda aje a bar shi a kudayin da yaudara yawa. Ai kin san abun kudayin da yaudara wani ake kama shi sai kuma an yi auren ya je kudayin.
Eh a cafke irin ko ko
eh mana
irin
mata sun ci kudi
mata yanzu mun kudi wallahi
su kuma banza da mutuwar zuciya kenan ko
yanzu in dai ba mutuwar zuciya bane nan na ga miki ba mutuwar zuciya bane sanin kai ne yawa
Allah sarki
san an ce sanin aiki
rai kace wai idan ba kudi wai baka san mace sai me kudi
kuma
baka taba tunani ita in za ta baka kudin me take yi ba ina za ta samu
shi yanzu mata suna kasuwanci inga ya miki yanzu mata fa sun kuma za samu
kudi muna kasuwanci kamar yadda kake ji kudin ka naka ne haka kowace mace tana wai baya son kudin shi yana so ya tattala nashi
a to ai yasa na ga miki idan zan yi soyayya sai na samu me kudi idan me kudi ta zo ta tana so na zan yi accepting din ta immediately and dan so ta kamar duk duniya ba ta nage so sai
kash dai da na hawo wani abu amma sai dai maudu'in namu akan menene muke mu maza wanda mu ke ganin mu burge su amma su baya burge su amma da na kai ka mana angle daban
wata nafis gaji amma shi dai yafi so dai in ba kira da kudi ba
yawa
kawai zai soyayya da ke ba
yawa
shi da zai soyayya da ke ba in ba kira kudi ba shi dai kina da kudi kuna tare amma in ba shi da kudi
ni nayi kalli
to kai dan Usman wani shawara zaka ba in ma zaka mu girin su Ahmad
gaskiya ne
wanda take cewa mace in ba kudi ba za su yi soyayya da ita ba
gaskiya ne shawaran da zan ba su bai kamata a ce ya huta haka ba saboda Allah yana iya jarabtansa a wani irin hali zai zo ma soyayyan ma ba ma mai kudin ba
ko ba ta da kosisi
ma kuma sannan shi ne yake kashe kuɗin
a wannan idan ni ne nan na zo fanci ina santa ai akwai macen da zan gani ni da kaina ni zan ji ni nake santa wannan zan iya kashe mata amma mata misali macen da za ta zo ta ji tana so na in dai ba ta da kuɗin nan
to me yasa kai ba za ka yi soyayya da macen da ba ta da kuɗi ba
abinda nake so
ji ba idan ita ce ta same ka
idan yawa shi yasa nace idan ita ce ta zo ta same ni
yasa ba rake soyayya da tsakanin Allah ba saboda har ta iya bugan
dumacin da za ta zo ta ce tana son ka ban ce duk gabaki daya ba
wasu
amma duk wata za ta zo ta ce tana son ka wallahi ba dan Allah ta zo ta ce tana son ka take ta zo ta
amma kuma kai a matsayin ka na dan namiji zaka ce ka ce mace kana son ta kuma dan Allah
eh akwai mana mu ma mazan
haka
eh kowanne side haka ne kin gane ka kowanne side haka
yasa nake ganin
kuma akwai mazan da zamu zo mu ce muna san mace mu ma ba dan Allah ba kamar yanda matan su ma zo su ce suna san gaba dan Allah ba to shi yasa kika ji na ce ni duk mace da ta zo ta ce tana so na in dai na fuskanci ma ba ta da kuɗi ko na accepting dinki in na fuskanci ba ki da kuɗi to zan ta baki attitude da kanki ma ki gaji ma ki daina nema na Allah ba
yanzu misali ga abin cewa kuna tare da rana da cewa ka ba ka da kuɗi kana da cewa za ku je shi na
ba ka fanci
eh to abin da kake yanzu
misali ai akwai wanda idan tana kashe maka kudin yanzu ba na ce misali idan ta zo za ta zo a matsayin ba tana suna amma me riba da soyayyar gaskiya ta zo
in kuma da soyayyar gaskiya ne
dan muna tare yau da gobe ni da ita ko da a ce tana da kudin kuma tana kashe mana kudin ni da ita ai wannan zaman da muke yau da gobe ta fi karfin wasa kin san an faɗa haka ko so ta iya yiwa a kwana uku ma na fuskanci wannan da gaske take na cire raina akan wannan maganar san kudinta da wani abu in dawo ni ma ina santa da gaske amma akwai wacce za ka ga duk zaman da za ku yi da ita a hankali za ka fuskanci ya abin da kake tunanin nan akan ta ba da gaskiyar da zuwa yes hakan ne ba da gaskiyar da zuwa ka ba to ni shine abin da nake so ku fahimta ku amma kun dauki magana ta kun kai ta wani gun na daban ne wanda ni ba haka nake nufi ba
to haka yake masu sauraro da fatan kun ji dadin tattaunawa da muke da bakin mu a wannan zauri da wannan nake cewa zamu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo zamu dora da shirin kira da mawaki
Thank you.
mu tabo tagen gwanin mu na wannan mako inda zamu tattauna da wani tsohon mawaki ya shahara cikin harkan wakoki amma kuma yanzu fa ya ce harkar waka ta mutanen da ne barka da su
barkinki ya jaji
to ya sunan bakon namu ne
so kuna tare da Aliyu Jibril wanda aka sani da DJ Al One aka Daddy Khalid aka J Khalid Abdullah
to wane ne Aliyu Jibril DJ Al One
za a ce Aliyu Jibril zamu ciya zan iya kiran kana ni kai zan iya kiran kana da tsohon mawaki wanda ya gudu ya bar waka
to ka gudu ka bar waka kenan
zan ce na
gudu mukan samu mu yi hira da mawaka saboda suna son waka shi me ya ja hankalinka kai ka guduwa ya kamata kai daga harkar waka me daga ka daga wannan
na gudu na bar waka ba wai dan ban san waka ba ina son waka kai shi har zan kira kai na da mawaki tunda na bar wakan amma kuma na dauko wani wanda nike kula da nike kula da harkan wakan shi kin ga har yanzu din da ina amma ni din ne dai bana wakan
baka shiga studio karira wakan
bana shiga studio ni waka amma kuma still har yanzu za a je da ni studio za a yi waka ina nan abinda inda ya kama na gyara ne guri kaza in ce abu kaza bai ba da an sa kaza abu kaza bai ba a ƙara kaza a guri kaza sannan in an gama za a bani in yada ta in ga yanzu amma ban gudu ba duk da cewa
to amma in dai har kana irin waɗannan abubuwa me yasa ka gudu kai a matsayin ka na mawaki ka gudu ka daina harkar waka gaba
ɗaya eh abin da yasa na bar harkan waka barin kun ba saboda lokuta lokaci na saboda shi waka yana buƙatar lokaci idan baka da lokaci waka zai yi maka wahalan yiwuwa kuma mu ƙasan nan bai kamata ma a ce kai kanka ya kamata a ce ka ma kanka kiyamun lele kar ka takura ma kanka ka dinga forcing din kanka sai ka yi abu bayan ka san kai kanka baka da lokaci karan kanka wani lokaci akwai abin da kana so ka yi shi za ka bar shi to me zai sa ka zo ka takura ma kanka ka ce ala dole sai ka yi ba a yanzu ta bakin wani ya ce wai mawaƙan sun fi masu sauraron yawa.
Gaskiya ga dukkan alama haka ne.
To kusan
kuma yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa ka gudu kai ma.
Bai daga cikin dalilin amma dalilin haka wajen canji lokaci ne daban da shi sosai na zama in zauna in je studio da kaina in je ko an kira ni show zai yi wahala in je.
Akwai wani kalma da ka faɗa a farko ka ce yanzu kamar mawaƙan ma sun fi masu sauraro yawa me yasa matasa suke son yin waka yanzu sosai.
Ɗaukaka suke so. Ɗaukaka suke so saboda yawancin matasa suna ganin idan kai mawaki ne ƴan mata suna jin ka za su bi ka su kashe maka kuɗi su maka da abin da kake buƙata kana zaune za ka kira kana buƙata abu kaza za a maka to ina ganin ɗaya daga cikin abin da ya sa matasan mu kowa ke so ya zama eh ni ma mawaki ne ni ma mawaki ne.
To in dai har mutum zai ce shiga harkar waka ne saboda ya samu ɗaukakan ƴan mata baka gani akwai mutuwar zuciya cikin wannan al'amarin.
Eh to gaskiya a nawa ɓangaren zan iya kiran shi da mutuwar zuciya ne amma kuma su matan daga laifinsu ne.
To ta yaya ya zama laifinsu?
Laifinsu ne mana ai yadda aka sani abin da aka sani shi ne mace ne ma namiji shi yake kashe ma mace kuɗi wanda kuma a lokacinmu na yanzu za ki samu a cikin soyayyen da ake a yanzu kawai ana yawan magana ne a social kafafen sada zumunta a cewa mata sun fiye dili sun fiye dili hello na rantse in namiji ya dili ɗan mace ko. Zaki sha mamaki kawai na matan ne ke yawan fitowa waje ake ganin laifinsu so da yawa muna ganin kisa irin wannan na matan ne ke fitowa waje isa ake yawan ganin cewa mata su suke dilin da maza amma yanzu in ce miki wallahi maza sun mata sun fi kashe maza kuɗi.
To yanzu mu ɗauki waka a cikin jam'i gaba ɗaya kamar in general menene amfanin waka a cikin rayuwar matashi?
Waka a rayuwar matashi ko kuma in general?
Duka.
Waka tana da muhimmanci sosai da sosai. Yanzu akwai waƙoƙin da a ni karan kaina akwai waƙoƙin da idan na ji su ruwan damuwa ta zan ji ya yayi. Sannan in ina so in wani tunani mai zurfi akwai waƙoƙin da idan na sa su zan shiga mood. Ba ni ƴan mintuka na fara taurin waƙoƙin ba especially in reggae volume kai shi kar sai zama ni kaɗai. Mafi zuwa in ina so in sha waka in ina so in ji waka in ji me ake cewa na buƙatar ni kaɗai ne in zauna to duk abin da mawaƙin nake faɗa ɗaya 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 ina ji ko bacci ma wani lokaci in mutum yana so yayi bacci ya kansa waka masu cooling temper kafin ka hankali kai bacci wallahi
to akwai wasu irin kalamai da mawaka suke sakawa ka rasa me suke fada ai ta maimaita ba sai ku su goma menene wannan
ba wai ba san abin da suke fada ba mu ne ba mu amfani da wannan lyrics amma yawanci ko kudi ne yanzu zaki ga mawaki idan yayi waka yakan sa lyrics
wani kalma guda ɗaya ka rasa
mani wata kalma da zaka rasa wai me a wannan gurin
ne
zaka saurari waka fiye da 50 baka san guri kaza wai mawaki nan me yake nufi ba to shi yasa ake sa lyrics din wato kalmomi duk mawaki ya fada a wakan in ya gama wakan in ya zo uploading din shi zai sa lyrics din in ka je kana sauraron wakan kana iya bin lyrics din da abin da ya fada wakan kana kallo da abin da ya fada wakan kana kallo
da abin da mawaki ya fada akwai wani kalma da zaka ga mawaki ya fade ta ka kaf sai kai ta sai ka shiga cikin kamus ma kai ta duba ma ba zaka san menene ma'ana
wannan ai baraka san ai shi yasa ita waka ita kanta yare ce guda shi yasa in baraku ɗan jarida kun zo da mawaki kun tambaye shi abu kaza me kake nufi wa kai ba inda za ai ka sani saboda yare ne mai zaman kanshi shi kanshi wakan saboda in ba ya zo ya fassara maka abin da ya faɗa ba za ka daɗe kana lissafin wai abu kaza ne yake nufi amma kuma yana da ma'anar shi ba kawai sai biyu da ya ɗauko kalmar ya faɗa ba in ka kira shi ka tambaye shi abu kaza ne yake nufi sai ya fassara maka abu kaza ga abin da yake nufi
to waka yana da muhimmanci kamar yadda ka faɗa a baya tunda kai kanka in ranka ya ɓaci ko kuma kana son ka dan samu sukuni ka kan kunna waka menene illolin waka musamman ma irin waɗannan ƙara da kiɗa ɗin na abinnan yamma
waka tana da illa more especially a ce idan kana tafiya ka ƙure volume more masu amfani ne earpiece ai ga mutum ya ƙure volume ya tafiya tana illatar da kunnin shi amma waka tana da buƙatar ka natsu guri ɗaya ne ko kana tafiya ne kana ya zama dai kana da cikin natsuwarka
haka
tukunna shine sannan akwai waƙoƙi da yawa waɗansu mawaƙan za su yi wannan waƙan kalamun da suke amfani da shi kalamai ne waɗanda ba a so kamar community suna jin waɗannan waƙoƙin saboda za ki samu waɗansu ba tsane to irin waɗannan waƙoƙin kuma bai kamata a ce waɗansu mawaƙan suna yin shi ba waɗansu mawaƙan kuma kin tambaye su me yasa suke wannan waƙoƙin suna buƙatar ɗaukaka ne saboda
ni sai wannan maganan ba ma ni ma ina sanin tambaye kan ce me yasa mawaka da dama suke son saka kalaman ba tsa cikin waƙoƙin su
daukaka suke so saboda yawancin mutanen mu waɗansu ba za su saurari waƙoƙi masu ma'ana ba a cikin kashi 100 zaki samu kashi 30 ne ko kashi 40 suke sauraron waƙoƙi masu ma'ana wanda in ka saurara ka san eh wannan waƙan tana da ma'ana ga ma'anar ta waɗansu kawai shiri ta ne kawai Allah ne ya da ne kawai ba mai iya jiye ne kaunar ki a zuciya ko da ba na iya ba ki a rayuwa ba mai iya jiye ne kaunar ki a zuciya ba ta nan da rayu da ke a cikin kauna ba ta nan da mutum da ke ba ta nan da rayu da ke a cikin kauna ba ta nan
da riƙayya da tawagarta. To kafin mu yi sallama da ku masu sauraro, za mu leƙa ɓangaren ƙwalama. Riƙayya gare ki.
A yau muna tare da bakwar mu wacce za ta yi mana bayani cewar gida za ta yi amfani da kayan itatuwa ma'ana kayan marmari kenan domin sarrafa wani nau'i na abin marmari wanda na farko yana ƙara lafiya, na biyu kuma gashi yana da karan daɗi. Ya sunan bakwar namu.
Sunana Saratu Umai.
To a malama Saratu gashi dai masu sauraro sun ji na ce zaki wato sarrafa mana wani nau'in abin dadi wanda na ji kin kira shi da me kika kira shi ma
sumidi sumishi to yau dai zamu bayani yadda uwar gida za ta sarrafa ƴaƴan itatuwa wajen hada sumidi din ta sannan nau'in da zamu yi guda biyu ne kala biyu ne da farko kayan hadin da kike bukata na smoothie na farko zaki tanaji kayan aikin ki na farko kina bukatar blender da bowl da wuka da sauran kayan aiki dai sai ki tsaftace su ki tanaji ayabarki da kankana da madara ta ruwa da kuma yogurt to wa'annan abubuwan ake bukata su ne sai ki hada ki zuba su cikin blender sai ki markada su dan ki markada za ki samu thick paste ga shi nan dai ba wani ruwa-ruwa ba dai amma dai me dan daidai da yadda ya kamata
kenan wannan
shi smoothie din kenan idan aka nika idan aka markada gaba daya yau shi ne watermelon smoothie nau'i na biyu kuma kina bukatar ayaba ko carrots madarar ruwa gyada da kuma yogurt to su ma haka zaki hada su gaba daya ki markada zaki zuba ayabarki da oats da gyada
duka dai kayan za hada a zuba a cikin abun nikan kenan
eh in ma markadaddiyar gyada kike da ita duk zaki ya sa ba lallai sai ƴaƴarta ba duka da dai ta sabuwa kasu zaki zuba cikin blender dake blending din su yana da dadi matuƙa
an nike ta kenan
eh nike su za a yi gaba daya shine za a samar da wannan shi
ne binnan ya sunan shi
sunan shi banana smoothie
na farkon kuma ba
watermelon smoothie
to menene bambancin wannan watermelon smoothie da kuma banana smoothie
eh kin ga wannan dai akwai kankana ita kanta kankanar akwai ayaba shi ma a wancan amma ba irin quantity din da zaki sa wannan ba kawai kadan ne dan yayi kaman thickening agent ne da zai dan thickening
ya sa shi yayi kauri
yawa ba yayi tsalalo ba so akwai ita kanta kankanar akwai ayaba akwai madara ta ruwa ko kuma darar gari ma ke da akwai kuma yogurt sai nau'i na biyu kuma mai amfani da oats da ayaba da kuma gyada sai madara da yogurt
to wannan smoothie da kika yi mana har guda biyu din nan wani irin amfani yake da shi ne ga lafiyar jiki
eh to kin ga gaskiya na farko zamu iya kiran sa kamar it's an appetizer kuma wani idan kamar ana jiran abinci ko ba wani abu dai da uwar gida za ta dan iya yi nan take ba tare da bata lokaci ba to kin ga duk abubuwan ne dai mun yi amfani da kayan itatuwa ne duk suna da lafiya a jikinmu sannan kuma yana ƙara kuzari a jikinmu dai wannan shi ne
to haka yake masu sauraro da fatan kun ji dadin wannan nau'in abun kwalama da bakwar mu ta yi mana a yau wato smoothie kenan kuma wannan smoothie din da karki manta uwar gida a gida saki amfani da kayan itatuwa ne ma'ana kayan marmari domin ki yi waɗannan nau'in abun wato smoothie kuma da fatan zaki gwada a gida domin yara a gida su sha shi ma fa mai gida ya sha saboda in ya sha wannan smoothie din dai na ta bata da yau ba zaman majalisa to haka yake masu sauraro duka dai anan muka kawo karshen shirin yau da gobe da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri bi salam madalla to duka masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Rukayya Basha da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC nake cewa ku kasance lafiya. Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.